Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25.31 da kuma 49 masu rarrama wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara FM Nomad FM da Lord da tashar Mutabi Afirka kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yabai a Ghana kuma ana iya jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko sashenhausa.com Assalamu alaikum barkanku da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2018 kafin ku da abin muke tafe da shi mu fara da kanin labaran duniya Ibrahim Ka'almasi Garba gare ka
to shugaban Amurka ko shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna a yau din nan Asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da yadda za a kare wato nashiyar turai shugaban Amurka Donald Trump ya alakanta mummunar wutar dajin California din nan da sakaci sannan Amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama majiragen yakin gamayyar da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen
to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga Abuja inda za ku ji kokarin da dakarun sojojin Najeriya ke ci gaba da yi domin wanzar da zaman lafiya wajen yakar ɗan ƙungiyar Boko Haram
a yau in ka duba duk duniya yaki ya koma ta sama ana maganar air power kuma abin da kullum muke faɗi shine abin da wannan dakari na sama suke yi saboda training da suka samu za a ci gaba da samun nasara
haka kuma daga jamhuriyar Niger za ku ji cewa al'ummar Fulani sun yi watsi da kiran da 'yan ta'addan arewacin ƙasar Mali ke musu
kaman mu tsakanin mu da iyaka da Mali yau ya kai shekara 30 da muke fama da tashin hankali kwace-kwacen dukiya kashe-kashe tsakani a al'ummomi na ko wannan mun san da shi Mali haka ne ake Burkina haka ne ake Nigeria wannan ba a kazancin
sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga Ibrahim ka Almasi Garba amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna a yau din nan Asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da tsaron nahiyar Turai. Washegarin isar shugaba Donald Trump birnin Paris yanda isarsa ke da wuya ya ciki shugaban kasar Faransa mai masaukin bakin. Da suka fara tattaunawa a fadar Elize, shugaban Amurka ya sake jaddada buƙatar sake raba nawayar kare nahiyar Turai yadda ya kamata. Muna son ganin Turai ta yi ƙarfin gaske a cewar Trump. Sai kuma shi shugaba Emmanuel Macron ya maida magana da cewa na yi imanin cewa muna buƙatar Turai ta yi ƙarfin gaske kuma matakan tsaronta su dada inganta. To amma shugabannin biyu sun kiyaye sukar juna musamman a bainar 'yan jarida. Sai dai tunda farko jirgin shugaban Amurka na Air Force One na sauke shugaba Trump a jiya Juma'a a filin jirgin saman Oli na kasar Faransa kenan sai shugaba Trump ya yi sallama da caccaka inda ya bayyana kiran da shugaba Macron ya yi cewa a kafa rundunar sojin Turai da abin da ya kira rainin hankali A halin da ake ciki kuma duk da yake shugaban Amurka Donald Trump na can kasar Faransa wannan bai hana shi amfani da kafar sada zumunci ta Twitter ba wajen sukar jami'an gwamnatin jihar California waɗanda ya zarga da sakaci kan batun shawo kan wutar dajin nan da ke laƙume yankin gabar yamma ya ce wutar ta auku ne sakamakon rashin tafi da harkokin dajin yadda ya kamata sannan yayi barazanar hana su duk wani tallafi daga gwamnatin tarayya shugaba Trump bai ambaci matsalar rashin ruwan sama da bushewar ƙasa da yankin California ke yawan fuskanta ba hukumomin tsaro a arewacin California a jiya Juma'a sun ce mutane 9 sun mutu sanadiyar wutar dajin wadda ya ce daga cikin guda 3 da suka kona gidaje sama da 6400 sannan suka tilasta gaggauta kwasar jama'a daga muhallansu wutar wadda ta tashi ranar Alhamis ta kusa ninkawa har zuwa 4 zuwa ji jama'a jami'ai sun ce kashi 5 cikin 100 na wutar ne kadai aka iya kashewa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Amurka ta kawo ƙarshen aikin zuba mai a sararin sama majiragen yakin gabayyar da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen. Kasar Saudiya dai ta faɗi a wata takardar bayani cewa ita ce ta buƙaci Amurka ta daina, saboda yanzu sojojin gabayyar su ma sun iya zuba mai ɗin a sararin sama. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce kusan kashi 20 cikin 100 na jiragen yakin gabayyar Amurka ce ke ba su mai a sararin sama. Gamayyar da Saudiya ke jagoranta mai goyen bayan gwamnatin Yemen ta fara kai hare-hare kan 'yan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran tun a watan Maris na shekara ta 2015. Tun sannan Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa an kashe mutane sama da 10,000 kuma akasari ta hare-haren jiragen sama. Kasar Rasha ta ɗau nauyin wata tattaunawar da aka yi jiya jama'a tsakanin wakilan gwamnatin Afghanistan da kuma na Taliban a yunkurin Rasha na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe shekaru 7 ana yi ko kuma 17 wanda ƙasashen yamma suka yi ta ƙoƙarin kawo ƙarshensa suka kasa. A baya sau biyu ana ta ɗage tattaunawar da Rasha ta shirya ana gab da fara tattaunawar, bayan da gwamnatin Afghanistan ta ki shiga tattaunawar. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yau Asabar ya rarraba kofin nadar yadda aka kashe ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi ga ƙasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da Saudiya da kuma Amurka. Nan take dai ba a samu tabbaci daga wata daga cikin ƙasashe biyar ɗin cewa ta samu kofin nadar yadda aka kashe ɗan jaridar ba. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Kasavlu ya faɗa a farkon wannan satin cewa gwamnatin Turkiya na da ƙarin bayanai kan yadda aka yi wannan kisan, kuma wai mai yiwuwa dai a rarraba ma jama'a muddin aka gama binciken.
Labarin da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotannin kuma za mu soma ne da rahoto daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun karkashe mayakan Boko Haram inda suka yi ƙaura daga yankin tafkin Chadi zuwa arewacin jihar Borno. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Air Task Force Operation Lafayette conducted the airstrikes yesterday.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibikunle Daramola, ke ƙarin bayani kan wani mummunan hari da jiragen yakin sojin saman Najeriya suka kai, inda suka karkashe mayakan Boko Haram masu yawan gaske a arewacin jihar Borno. Ya ce biyo bayan bayanan sirri da muka samu cewar 'yan Boko Haram sun kwaso wasu mayakansu daga zirin yankin tafkin Chadi, inda suka yi ƙaura zuwa arewacin jihar Borno a wuraren ƙauyen Talala a jigin Dabuk. Mun ƙara tura wasu kuraman jiragen leƙen asiri inda suka tantance kuma suka tabbatar da yawan mayakan wanda suka yi gidaje irin na baca-baca haka ƙarƙashin duhuwar bishiyoyi da ke wannan yanki na Talala. Nan take kuma jiragen yakinmu da ke ƙarƙashin rundunar Operation Lafiya Dole samfurin Alpha Jet ka tunkari wannan wuri inda suka buɗe musu wuta mai yawan gaske, suka rugurguza wannan sansani kana aka kashe da dama daga cikin 'yan Boko Haram ɗin.
Destruction of the camp and killing several terrorists in the air.
A cewar Air Commander Baba Gamawa mai ritaya, da irin wannan farmaki lalle za a kau da 'yan ta'addan sannu a hankali.
A yau in ka duba duk duniya yaki ya koma ta sama, ana maganan air power. Kuma abin da kullum muke faɗi shine abin da wannan dakari na sama suke yi saboda training da suka samu, za a ci gaba da samun nasara. Waɗannan abubuwa shure-shure ne, baya hana mutuwa. Insha Allah za a zo a ƙarshen wannan abubuwa. Saboda haka waɗannan abubuwa haka za mu ci gaba da yi, ana samun nasara ana kakkashe su.
Masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun, wanda ya ba wa sojojin saman Najeriya, ya nemi da su ƙara maida hankali sosai wurin ci gaba da ƙara tattara bayanan sirri.
Intelligence da ake samu ya kamata a faɗa kanshi, saboda akwai abin da air shi zai ɗauka a ƙasa, amma kuma akwai abin da ake kira human intelligence. Kuma ya kamata a samu ana collaboration, saboda in ka duba duk wani yaƙin da ta'adda da yake faruwa a duk duniya gabaki ɗaya, alabashi Syria ne, alabashi Iraqi ko kuma Yemen da sauransu, Air Force su suke taka rawa a irin wannan yaƙi. Saboda haka Nigerian Air Force gaskiya suna babban nasara akan wa'annan 'yan ta'adda na Boko Haram.
Air Commander Daramola ya ce sojojin saman Najeriya za su ci gaba da aiki tare kafada da kafada da takwarorinsu sojojin ƙasa har sai sun kammala ganin bayan burbushin mayakan na Boko Haram da suka rage. Hassan Mainakaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Baba kuna gwamna. Zuwa kai mi a tsura.
A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Niger, inda wasu shugabannin kungiyoyin 'yan ta'addan arewacin kasar Mali suka buƙaci ummar Fulani kasashen Afirka ta Yamma su ci gaba da yin jihadi a wannan yankin. Sai dai tuni shugabannin wata kungiyar makiyayan jamhuriyar Niger sun yi watsi da wannan kira. Ga rahoton da wakilin Muslim Mumul Barma ya hada mana.
A wata bidiyon da aka saka a yanar gizo a yammacin Alhamis din da ta gabata ne, shugabannin kungiyoyin da suke kiran kansu na jihadi waɗanda suka hada da tsohon jagoran 'yan tawayen Mali Iyad Agali da ɗan ƙasar Algeria nan da ke shugabancin reshen Al-Qaida a yankin Maghreb, Jamal Okasha da aka fi sani da sunan Yahiya Abdulhamam da Ahmadu Kumfa, wani mai wa'azi irin na masu tsatsauran ra'ayin addini, suka buƙaci al'ummar kulanin ƙasashen Afirka ta Yamma ta ci gaba da ayyukan jihadi a wannan yanki. Kiran da kungiyar makiyayan arewacin Tilaberi a tabakin shugabanta Abubakar Jallo ta yi watsi da shi.
Kamar mu tsakanin mu da iyaka da Mali ya kai shekara 30 da muke fama da tashin hankali, kwace-kwacen dukiya, kashe-kashe tsakani a al'ummomi, duk wannan mun san da shi. Mali haka ne ake, Burkina haka ne ake, Nigeria wannan ba a kazancin. Kun gani don masalolin suna nan, irin mutanen 'yan ta'adda dama mutane ne wanda in sun zo cikin al'umma sai su diba inda akwai matsala sai su shiga, kurɗa sai su shiga. In sun shiga kuma ba alheri za su kawo ba, tashin hankali dai za su kara. Don ka yau mummun tamakon maganar da suka yi babu bahilla ce wanda zai karɓa babun gasu. Duk mai hankali wanda yana tunani, wanda yana da lissahi, wannan maganganunsu wannan ba magana ne na alheri ba. Yan ta'addanga da Iyad da Ahmadu Kumfa da wannan Balarabe wannan, na imani da babu wanda zai bi su.
A wannan bidiyo Ahmadu Kumfa ya yi amfani da harshen Fulatanci domin aika sako zuwa ga mutanen da ya kira 'yan uwansa, abinda shugabannin makiyaya ke kallonsa tamkar wani salon yaudara. Saboda Abubakar Jallo ke wannan kira ga gwamnatocin Afirka ta Yamma.
Idan ba yi aniya ba, ana ba mutanen ga dama su cika al'ummomi, su samu yara, su samu mutane su bi su. Ya kamata kasashen ga su ma iko su yi hattara, su diba wanda za a yi. Duk matsalolin da akwai a nemo sulhu a gyara.
Matsalolin ta'addanci a yankin Sahel wani abu ne da masana al'amuran tsaro irin su Al-Qasim Abdulrahman suka ce yana buƙatar gudanar da bincike mai zurfi akan tarihin al'ummomi da ƙasashe.
Dole ne su ƙasashen Turawa sai sun ba da dama ga ƙasashenmu, ga masu ilimin ƙasashenmu, sun samu sun kai ga takardu na tarihi wanda suka sace daga yankunan mu, suka kai su haran shi cikin ɗakunan su na bincike suka boye, sai sun ba da dama ma'ilimantan mu sun kai ga wannan takardun, za a samu a fahimci wasu abubuwa a ga inda za a warware mu.
A tsakiyar makon da muke ciki, wasu 'yan bindiga suka sace wani bahulatani a karkarar Torodi ta yankin Tilaberi. Saboda haka bayyanar wannan bidiyo ke ƙara haska fitila akan dalilan sace wannan makiyayi a wani lokacin da hukumomin Nijar ke ba da sanarwar ci gaba da samun nasarori a farmakin da suka kaddamar da nufin kakkaɓe 'yan ta'addan da ke ɓuya a kan iyakokin ƙasar da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mun gode Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai muna nan a jamhuriyar Niger, inda za mu laika arewacin kasar ta Niger, inda za ku ji cewa waɗansu ƙasashe a ƙarƙashin tarayyar Turai za su tallafa waɗansu tsakororin su na Afirka domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashen. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Waɗansu ƙasashe ne na tarayyar Turai da sun ka haɗa da Jamus da ƙasar Holland za su tallafa ma waɗansu takwarorinsu na nahiyar Afirka. Jamhuriyar Niger na daga cikinsu domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashensu don hana kwararar baƙin haure da ke neman ko a mutu ko a yi rai, sai sun yunƙura zuwa ƙasashen Turai. Wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai ta jaddada da haka a lokacin da ta kai ziyara a arewacin kasar jamhuriyar Niger.
Nous avons peut-être mieux compris.
Mun gane muhimmancin kulla jikadanci tsakanin tarayyar Turai da waɗansu ƙasashe da ke kudu da sararin Sahara, musamman jamhuriyar Niger, wajen samar da cikakken tsaro da haɓaka tattalin arziki a wannan yankin na nahiyar Afirka. Dama shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu
yi wannan bayanin a lokacin da yake halartar taron kasashe masu amfani a bai daya da halishin farsanci a kasar Armenia inda yake cewa akwai muhimmancin kasancewa a tare a wajen wannan aikin. Tuni dai ana iya cewa kasar jamhuriyar Nijar ta dade da tanadin wata runduna mai suna Compagnie Mobile de Contrôle de Frontières CMCF wannan ko domin kulawa da iyakokin kasar inda a cikin wannan sabon tsari da aka hada gwiwa da kasashen tarayyar Turai din za ta tanadi miliyan 10 na euro tarantarin yan sanda 220 a iyakokin birnin Kwani da Maradi inda bakin haure yake kwararowa. Sai dai har yanzu magabata a jihar Agadez dake arewacin kasar na nuna rashin tasirin dokokin da hukumomin kasar ta Nijar suka doka domin takawa masu sana'ar safar dan adam da ma bakin haure waɗanda ke neman zuwa Turai burki. Arisa Falto shine magajin garin Agadez.
Talafin ma da suka ce suna kawowa ban mu ga rayuwar ta mutanen mu ko ta kasar mu ko ta komunikin mu ta sake bayan shekara biyu ba. Sai gara ma mu komo mu tsakanin mu mun an sai dawo na ta ma mu albarka mu samu ta hanya wanda za ta bude mana hanyoyi gina kasar mu gina garin mu mu ci alherin abinda Afrika suka yi musu kini.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Mun gode Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Iyanga da Aminu Kano mai dagarku kan tarihin masarautar da ke jihar Bauchi. Idan su Aminu Adamu na saurare, to ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar ku da wakiliyar mu ta Zainab Babaji ta samu daga masanin tarihi Abdulmumin Aliyu Bununu. To amma za mu koma baya mu dora daga inda yake bayani kan mazaunan farko wato Jamus.
Musamman akwai yanzu mutane da ake kiran su Jamus. Suna nan yamma da ainihin tsohuwar Badan da su. To su Jamus din nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area daga su kuma sai Sankalawa. To su Jamus mutane ne masu son jama'a sun zauna da waɗannan da suka zo kuma su din nan mutanen Gwak ne. Jarawan Gwak ne daga Bununu. To san jarawan akwai mu a nan Bauchi State akwai banda kanana akwai tushe hudu wanda za a ce da Gwak da Duguri da akan din nan Tantanawa kenan dan badawa. To shi Kurma waɗannan da suka zo daga Tunturi dai duk Gwak ne, suna jarawan Gwak ne. To su jama sun karfi su zuwan jarawan nan don sun zauna kusa-kusa da su, su ba su hau zama sosai ba ba su kuma sauka ƙasa ba, kamar daga ba lokacin duk Kurma sai suka riƙa sauka. To kafin duk Kurma ya rasu a 1927 wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa Musta Bedzel missionary ne. To Bedzel din nan sai ya zama na ya zo spreading Christianity ne. To yana ta haka dai yana samun magoya baya duk da zuwan har ya zo na jin kamar 1927 kin gane. To da zai wannan lokacin ya tarar duk Kurma na da rai ba su daɗe da shi ba, sai Usman Malaika ya karɓi mulki bayan rasuwar duk Kurma. To zuwan Usman Malaika kuma da masu tuntun azal suna rike da musulunci sai dai ba su damu da rikon kamar yadda ya kamata ba. To sai a 1927 zuwansa shi Malaika sai ya jaddada cewa ai ya shiga zai musulunci sosai kuma zai ƙara muradin da Usman Ɗanhodiya da ya zo da su kenan. To zuwan sa kan sai kodin wa musabbabal mataloli sai da mana lallai dole kawai ya ga wanda da ya ga da su ko ya yi alƙe suka shiga suna fita da wani sabuwa da kin san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu sai aka samu kuma masu abin masu gari sun zo da irin nasu in zan dole ka sami matsala. To wannan ne ya sa sai Musa Bedzel ma sai da abin ko ba zai yiwu ba ya koma kasarsa. To Usman Malaika duk wani shugaban da zuwa a faɗa dai za a fara ta'allaka ci gaban daga Usman Madaka shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977 da ya rasu sai ɗansa Bulyamin Usman sai ya karɓi mulki to Bulyamin Usman ya karɓi mulki shi ma yana iya ƙoƙarin da ya karantu ya yi wasu abubuwa shi ya shiga duniya kafin su san tura yana ya ɗansa shige su an ɗauka ɗan ba su ya hau mulki a 1967 ya zo ya rasu a 2009 to rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bulyamin Usman shi ne sarkin da suna yanzu
da a baya ana tunanin cewa su mutanen da din nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka
to zai da cewa ana abu guda ina rubuta wadannan littafi da na kiran shi su na ba shi suna Jonas Adabatu in Africa a cikin na zai yi da inda dalai suka kawo da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a samu alaka ta yare wadda wasu kalmomi za su kwata dai za a samu wa'ansu da za su zama daidai domin kwatanta kalmomin jaranci da na barbarci guda ɗari sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya sun ga babu alaƙar yare to hakan shi ya sa muka daɗa bincike ya daɗa tura mu gaba har zuwa inda na yi bincike na rubuta wannan littafin Ingilas and the Two in Africa ɗin da kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa zai zama ina PMTN wannan na littafi na ne.
Menene harkokin kasuwancin su manoma ne ko dai?
Mutanen da su yanzu za a ce manoma ne makiyaya ne. Don noman yanzu a da ita aka fi kamawa da ƙarfi kasuwanci wannan gaskiya ana yi amma kuma ka san duk inda aka samu noma dole a samu mai zuwa ya zuwa. Ta haka ne aka samu wasu ƴan kasuwa suke zuwa suka zauna har yadda sun ma suka shiga kasuwanci. Amma gidan makiyaya manoma ne makiyaya ne.
Akan ce ƙasar da a cikin wannan yanki ita ce ba a taɓa cinta da yaƙi ba. A ganinka me ya janyo haka ko kuma bisa ga bincikenka?
To, akwai wasu abubuwa da suka faru wanda shi da sarkin Lokin Ibrahim shi ya ne ne ya ci gaba da yaƙi. To, har ma aka ce an kafa irin su farci su zambin da sauran ƙauyukan da suka kewaye da suna. An kafa su ne saboda strategy wata dabara ta yaƙi aka ce an kafa su ne saboda lokacin da Ibrahim ya zo zai faɗa su duka inda za su iya noma su tallake za a iya daɗe su ba su ta ɗauro ba su ci da su inda yaƙi ba har suka zo da irin yadda da mai ake kira superstition wani abu ne kamar champi su suka zo suka camfa cewa ai akwai wani dutse da ake kira jasiri saboda din sa masa jasiri kenan aka ce wannan dutsen in dai muddin yana tsaye da yana da mugarri guda ɗaya ba ya da faɗi daga sama aka ce muddin su Ibrahim ba su jirkitar da wannan tsawon dutsen ba ta yi gaba na su tafiya yaƙi ba su kuma da suka ja haka shi ne aka yi ta yanka shanu ana naɗa ana yanka fatan shanu ana tattaura igiya ana aka je dai aka ɗora a kan jakiri suka ja jakiri bai faɗi ba to a ta aka ta'allaka cewa a inda jakiri ya faɗi da an tuba da yaƙi to muka da iya cewa wannan dutsen shi ne dan su waɗanda suka zo yaƙi su suka ga kamar haka ne suka yi wannan aikin amma mu ba za mu ce haka ba sai saboda da yanayin da sun da waɗanda za suke ɗin momin zahau da sauran duk dogon da yake wannan kabilun da suke sama da suka ga lallai an zo an hau za a ci da cikin da yaƙi daga da haka suka hau sama suna sama sai ya zama na in ma waɗannan za ta haifar su suka turo musu duwatsu to da wannan da haka dai aka kasa cin da yaƙi.
To wani abin sha'awa shine wato garin da ba a taba samun wani tashin hankali da za a ce ai gashi nan kamar yadda ake samu a wasu wurare ba duk da yake ana zama tsakanin musulmi da krista da sauran ma waɗanda ma ba su da addini me ya janyo haka?
To abin za a iya cewa tun daga tun san garin da yake faruwa so don yanzu irin zamanin mu ne na yanzu wanda shugabanni ba sa damuwa da matsalolin talaka sai matsalolin da ke gaban su in ba da haka ba ai mutanen sarakunan da sun fi mu sai muna ganin inda sarakuna ne ma suke mulki watakila a tsanyi adalci saboda kasancewar su za su iya tilasta wani abu yawa za su iya tilastawa in kace kai wani ne sai sun nuna maka kai ba kai ba ne kuma mutan ba gaskiya addini akwai wasu abubuwa da suka tambayi su taka dora ban ba za ka ce tana taka addini ba wai don taki ta bane to suka ne wasu abubuwa wanda za a iya cewa sun dan karkashe don a halin yanzu idan da za a ce mun ba wa sarakunan mu wani office a constitution da zai nuna cewa ga ayyukan su su za su yi kaza su za su yi kaza musamman dan ga an ce iyayen kaza to amma ba ba su daman su nuna su iyaye bane duk irin abubuwan da in ka zo kowarwa da zaka wuce sai ka buga takalmi kun gani to amma da zamanin ya zo constitutional rights mai nan shi kenan sai wa'annan suka kau to da sarakuna suna kula da talakawan su ta kowace hanya amma yanzu kowa zaman marina ake wasu sarakunan ma ba a ba su wani abin nan da za a ce suna da wani amfani da duk gona da wani abu wancan da kan sarakuna suke irin wannan ai ana bin su sau da ƙafa yau an za a cire su daga constitution da ba su da wani abin yi a constitution amma yau idan kana ji sarkin garinmu wallahi ba za mu wani ya lafiya da kai ba amma kana ji gwamnanmu zai manta da kai to me ka haka saboda ba sun an yi adalci sun kafa adalci sun nuna mutane karɓan juna zaman tsari mai gwamnati shi yasa kika kafa sun bin da roka sun dukkuru ba zo manne kai kawo har yau ake da dalar da ko da shi ba ka da shi a wannan sai da kake zuwa a kai ba nuna cewa yanzu zai gidan da kake fara sun yi duk sa arashi ba na ubani tsari da za ka ne na rike na amma ka sa da sarka na sa da nan karbi na mutum zo a hotel ka ci miyan kuka ne ya ko ci sukura wannan kun ba ka kushe abin da ni nake yi ba to kuma wani abin da ba a zauna da shi
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi Abdulmumini Aliyu Bunnu da wakiliyar mu ta Zainab Babaji da wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai makon gobe
to masu sauraron mu wannan maimaici ne kuma muna aikin gafara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:27 wato karfe 4:27 a Niger Nigeria Kamaru da Chadi yanzu kuma ga shirin mu na gaba Sakonmu na farko ya fito daga Yakuzi matar Ahmadu Abasha mashina Yobe ta ce salamu alaikum fi Hausa a gaskiya harin kontamauna da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai akan wasu matafiya a hanyar da ta tashi daga Gomborum ga lazuwa Maiduguri cikin jihar Borno abin Allah wanda ne da takeici muna da'ar Allah ya jika matafiyan da aka halaka a wannan hari daga karshe nake addu'ar Allah ya kama na karshen tashi hankula na ƴan Boko Haram a jihar Borno da wacin Najeriya amin suma amin madalla yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takeice kafin mu yi sallama da ku
to a takeice shugabannin Amurka da Faransa sun tattauna yau dinin asabar kan inda suke da sabanin ra'ayi game da tsaron nahiyar Turai washigarin isar shugaba Donald Trump birnin Paris inda isarsa ke da wuya ya ciciki shugaban kasar Faransa mai masaukin bakin adadin waɗanda suka mutu a harin da aka kai a Mogadishu babban birnin kasar Somalia yanzu haka ya kai 52 halin da ake ciki kuma duk da yake shugaban Amurka Donald Trump yana can kasar Faransa wannan bai hana shi cikakkar jami'an jihar California saboda wuta da ke cin dajin jihar ba
da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a karfe a shirin mu karfe 9:30 dauke da shirye-shirye da rahotanni da yarda Allah yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayin gabatar da shirin da kuma Salman Abu da ya hada shirin da bada umarni sai injiniyan namu Voltec wato zanga-zanga ni ne naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu ne lafiya
heures sur 24, VOA.